أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، وعلى آله الغر الميامين وأصحابه الهدى المهتدين، رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. بيان هكا يو زام تاشي لك حديثي نشدا وانديك مغانا أكن نيسانتا لك أبوبوا دسوكي دشوبها نيسانتا لك أبوبوا دسوكي دشوبها lalle abu ne da zai sa mutum ya kasance cikin kariya wajen wato kiyaye addininsa da mutuncinsa. Saboda idan mutum bai kiyaye aikata ko kuma fadawa cikin abubuwa da suke da shubuha ba, lalle wata rana zai fada cikin abubuwa da suke da haramci ko kuma abubuwa waɗanda aka haramta. Kasancewar wato mu'amala da shubuha yana kawo rauni ga zuciyar mutum. Wannan hadisin An-Nu'man bin Bashir shine ya rawaito sa daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. An Abi Abdullah النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. سيدنا النعمان بن بشير ده شي ده ما هيفينسا دوكان سو صحابي ني نمان زون الله صلى الله عليه وسلم ان هيفيسا باين هجران من زون الله صلى الله عليه وسلم ازوها مدينه ده وتا 14 شي ني فاركون وندا اكا هيفاوا الانصار ما مرسا ta dauke sa yana jariri ta kai shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ma'ana bayan haifuwansa. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tona dabino, sannan kuma ya dauki abun da ya tona din nan ya sa a bakinsa domin samun albarka. Sayyidina Nu'man bin Bashir ya kasance daga khutaba, yayi fice a harka na khutuba. Akwai wata rana yana magana daga cikin kalimomi da ya ambata ko kuma kalimomi da suka zo daga gare shi, yana cewa inna lishaytani masa'id wa fukhuha wa inna min masa'idihi wa fukhuhihi albatru bi ni'amillah wal fakhru bi ata'illah wal kibru ala ibadillah wattiba'il hawa fi ghairi zakillah. Daga cikin maganganun da aka karba ko kuma maganganun da ya zo daga gare shi, yana mai gargadin mutane daga sharrin shaitan, yana cewa shaidani yana da tarko, yana cewa lalle shaidani yana da makirce-makirce kuma yana da tarko da yake danawa domin mutane su fada a cikin wato tarkonsa. Daga cikin makirce makircensa da kuma tarko da yake danawa wa mutane al-Badru bi ni'amillah, wato mutum ya kasance yana cikin ni'ima amma ya mantar da mutum ni'iman godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala, sannan kuma ya sawa mutum tunkahu a cikin zukatan shi, sannan kuma yana sawa mutum wato daga makircin shaydan yana fadar da shi a cikin halin girman kai da kuma din ra'ayin kansa abin da ransa ya rairaya mishi ba tare da komawa wato ba tare da samun asalin wannan abun a cikin addini ba. Akwai wata rana mamarta ta je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi wa danta addu'a na Allah ya masa arziki da kuma yawan yara. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce mata shin baki da baki wadatu da ya kasance wato yayi rayuwa ta godiya ba, kuma ya kasance wato shahidi kana ya shiga aljanna. Wannan nubu'a ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ta tabbata ga Nu'man bin Bashir, inda karshen rayuwar shi shahada take. Sayyidina Nu'man bin Bashir yana cewa sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu innal halala bayyinun, naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa lalle halal a bayyane yake, a fayyace yake, zahiri yake, babu ko kunto, wato da yake shi halal yana da dalili cikin Alkur'ani mai girma ko kuma sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama. Wa innal harama bayyinun, haka zalika haram ma lalle a bayyane yake, a fayyace yake, zahiri yake, babu ko kunto akan haramcin haram. A addinin musulunci abu da ya shafi halal da haram da hukunce-hukunce da suka shafi waɗannan biyun nan duka ƙarara suke a bayyane, wato babu abu da yake da alaka da kokonto a cikin abun da ya shafi waɗannan abu biyu din nan, saboda kasancewar akwai dalilai daga Alkur'ani mai girma na halascin abu ko kuma haramcinsa ko kuma a cikin sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ko kuma misalan wannan abun nan a cikin Alkur'ani ko kuma sunnan ma'aiki wanda za a yi kiyasin su domin a san haramcin su, kamar kwayoyi na maye da ake amfani da su a wannan zamanin wanda babu su a wancan zamanin, kuma sunayensu ma abu ne sabo wanda a wancan zamanin nan babu. Ba yadda za a yi a san haramcin abubuwa kamar waɗannan sai an koma ga Alkur'ani da hadisin manzon Allah, za a samu wato misalai da za a yi kiyasi da su. Wato abun da za a kiyasce a gane haramcin wannan abu shi ne dalili na haramcin wannan abu da ya zo cikin Alkur'ani mai girma. Kamar jiya haramun ne kuma Alkur'ani ya haramta shi, sunnan ma'aiki ma ta haramta giya. Waɗannan kwayoyi da ake da su a wannan zamanin za su shiga cikin jerin abubuwa da suke haramtattu, kasancewan haramci da aka yi na giya ya samu asali ne na kasancewa shi abu maye ne. Haka zalika waɗannan kwayoyi da za su kai mutum ga maye za su bi wancan hukunci da ya samu jiya din. Wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna kathirun minan nas, tsakanin haram da halal akwai abubuwa masu rikitarwa, akwai abubuwa wanda akwai shubuha a cikinsu, wanda da yawa daga cikin mutane ba su san halascinsu ko kuma haramcinsu ba, wanda yake a fayyace a wajensu. Mutane kaɗan da abun da ya shafi shubuha yake fayyace a gurin su sune ar-rasikhuna fil ilmi, wato mutane masana ilimi su kadai ne suka san abun da ya shafi shubuha. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake gaba da yi mana bayani yace fa ni man ittaqa shubuhat faqad istabara ad-dinihi wa 'irdihi, mutumin da ya guje wa abubuwa masu rikitarwa, abubuwa da akwai shubuha a cikinsu, lalle ya kiyaye kuma ya tsirar da kanshi daga fadu, ya tsirar da addininsa daga nakasa, kuma ya tsirar da mutuncinsa daga suka ko kuma abun kunya. Akwai wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shiga cikin itikafi a masallacinsa. Daya daga cikin iyalansa Ummul Mu'minina Safiya ta kawo masa ziyara. Bayan ta kawo masa ziyara, bayan sun gama maganar da suka yi, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rakota zuwa kofa. Wasu sahabbai guda biyu suna zuwa kenan, sun zo dab da kofa sai suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai suka koma suna masu sauri, suna cikin hali kamar na kunya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce musu ku tafi a yanayin ku yadda kuke, ba wata bace iyali na ne wato Ummul Mu'minina Safiya. Nan suka ce subhanallahi, ai ba zan yi ba ma muzaci wani abu game da kai in ba alheri ba. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ba wai ya faɗa musu hakan ba ne, domin yana ganin cewa za su yi zato, amma abin da yasa ya faɗa musu haka saboda shaidan yana gudana ne a jikin mutum kamar gudanan jini, kuma abin da yasa ya faɗa musu haka saboda kar shaidan ya tofa wani abun sharri a cikin zukatansu. Saboda haka kamata ya yi mutum a koda yaushe ya kiyaye kansa, kuma ya kiyaye mutuncinsa daga duk wani abu da akwai shubuha a ciki. Na farko ya kiyaye addininsa daga nakasa, daga nisanta daga abun da akwai shubuha a ciki, da kuma ya kiyaye mutuncinsa daga duk wani abu da zai kawo shubuha ko kuma wani abu da zai kawo kokunto ko kuma aibi akan mutuncinsa. Malamai sun yi magana da dama akan abun da ya shafi halal da haram, ko kuma abun da ya shafi wato haram. Akwai kaba'ira, akwai kuma sagha'ira. Malamai sun ce duk wanda bai daddara ba, duk wanda bai hankalta ba yana yin shubuha, wannan za ta kai shi wata rana ga fadiwa a cikin haram, kamar wanda kuma bai bar sagha'ira ba. Wato wanda bai bar sagha'ira ba kullum yana yin ta yana gani shi ya tsaya a nan, ba zai je ya fada a cikin kaba'ira ba, ko kuma yana ganin rashin girman wato waɗannan sagha'iran nan, lalle wata rana zai fada a cikin kaba'ira. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ci gaba da yi mana bayani yace wa man waqa fi shubuhati waqa fil haram, wato lalle wanda bai bar abubuwa da suke da shubuha ba kadan yake yau, ko kuma yana dab da faduwa cikin haram. Karra'i yara haula al-hima yushiku an waqaha aw kokuma yushiku an yartaa fihi, kamar makiyayi ne da yake kiwo a gefen shinge, yake kiwo kusa da shinge, idan bai ankara ba wato idan bai lura ba lalle zai fada zai ketare wannan shingen nan. Ala wa inna li kulli malikin hima, ala kalima ce wanda ake zuwa da ita dan tambihi, kalima ce wanda ake zuwa da ita domin mutum ya saurara da gaske abinda ake fada. Ana bi ma'ana na'am, kowane sarki yana da shinge, kowane sarki yana da iyakoki da baya so a ketara su. Ala wa inna himallahi maharimuhu, shinge na Allah kuma iyakoki na Allah kuma su ne wato abun da Allah ya haramta. Ma'ana ba a so mutum ya ketare wato dokoki da kuma iyakoki da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana a auka musu. Ala wa inna fil jasadi mudra, ala bi ma'ana na'am, lalle a jikin mutum akwai wani gaba. Idza salahat salaha al jasad kullu, wannan gaban nan idan ya gyaru, idan ya kasance mai kyau, to abubuwa da gangan jikinsa nan zai kasance a kan shi, lalle abubuwa ne na nagarta, abubuwa ne mai kyau. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha al jasad kullu wa idza fasadat fasada al jasad kullu. Sannan kuma wannan gaba din nan idan ta kasance ba ta da kyau, ta kasance lalacacciya, ta kasance bacacciya, lalle abun da zai biyo baya duka lalacacce ne. Abun da zai biyo baya ba abu bane mai kyau, wato gangar jiki ita ma za ta bi wannan abun da gaban nan yake kai. Ala wahiya alqalb, wannan gaban nan ita ce zuciya. Wato zuciya tana nan tamkar, wato jagora ne ga dakaru. Duk inda yayi dakarunsa sun yi, inda ya tsuguna dakarunsa za su tsuguna. Haka zalika zuciya da mutum, zuciya da mutum tana nan tamkar jagora ne. Idan ta yi aiki nagari, mutum zai kasance a kan aiki nagari. Idan kuma zuciya ta kasance ba ta da kyau, wato mutum lalle ayyukansa a koda yaushe zai kasance ba na kyau ba. Akwai wata rana daga wasu malamai, wani daga cikin malamai ya ba da kyautan rako ga wani daga cikin bayi, ya ce masa ya yanka ya ɗauka masa mafi kyawun abubuwa a cikin wannan ragon nan, ya zo masa da abubuwa mafi kyawu a cikin wato abun da ya yanka na wannan rago. Sai ya ɗauka masa zuciya da harce ya kai masa. Bayan lokaci ya ƙara ba sa rago, ya ce masa ya ɗauka masa abu mafi muni, wato ya ba sa abu mafi muni a cikin wato naman ragon nan, sauran kuma ya ɗauka. Sai ya zo masa ya ƙara zuwa masa wato da harce da kuma zuciya. Sai ya tambaye shi, menene dalilin haka? Na farko na ce maka ka zo mani da abu mafi kyawu cikin wato naman rago, ka zo mini da zuciya da harce, yau kuma na tambaye ka ka zo mini da abu mafi muni a jikin wannan ragon nan, kuma ka zo mini da abun da ka zo mini da shi a farko, wato zuciya da harce. Ya tambaye sa menene dalilin haka, ya ce idan zuciya da harce sun tsira, to lalle mutum ma ya tsira. Idan kuma zuciya da harce ba su tsira ba, lalle mutum harkansa a tabe yake, a cikin hasara yake. Kuma haka take, idan zuciyar mutum ta kasance tana da kyau, lalle mutum ya tsira. Saboda Allah a cikin wani hadisi yana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah subhanahu wa ta'ala baya duba wato yanayin surarku, baya duba yanayin jikinku, wa inna ma yana duba abun da zukatanku suke kai. Wato safa'in zuciya abu ne da ake bukatansa, abu ne da zai sa mutum ya tsira. Kuma a ran gobe kiyama, mutumin da ya tsira ai shi ne wanda ya zo da kyakkyawan zuciya, lafiyayyen zuciya, wanda babu matsalsalu tattare da ita. Dan idan zuciya ta kasance tana da matsaloli, idan zuciya ta kasance ba ta da kyawu, lalle ayyukan mai ita ma haka take. Allah ya kiyaye mu, Allah ya sa mu dace, Allah ya ba mu sa'a. Malamai sun yi bayanin abubuwa da za su kawo salaha na zuciya. Sun ambaci wasu abubuwa kamar haka. Suka ce karatun Al-Qur'ani mai girma da kuma tadabburin ma'anoninsa. Na biyu suka ce mutum ya nisanta daga yawan cin abinci. Domin yawan cin abinci abu ne mai ƙara shahwa ta isyan, kamar yadda Imam Al-Busairi yake cewa inna at-tahama yuqawwi shahwata an-nahy. Abu na uku shine daga abun da yake kawo salaha wa zuciya, qiyamul layl, wato yawaita sayuwan dare. Abu na hudu mutum ya yawaita tashiwan dare, wato ya maida karfin ibadansa duka zuwa tashin dare, wato zuwa lokacin da mutane suna nan cikin barci. Abu na biyar ya kasance ne mujalasan salihai, a koda yaushe salihai su zama wato su ne abokan zamansa. Domin zama da salihai duk lokacin da mutum ya yi kuskure za su rabba hasa domin ya kasance cikin ayyuka mai kyau. Daga nan zai gane kuma zai zauna a tunaninsa, lallai bai dace ya yi wannan abu da ya yi wanda babu kyau ba. Na shidansu shi ne mutum ya kasance mai shuru in ba faɗin abu da akwai alheri a ciki ba, domin harce ta halakar da mutane da yawa ba wai a nan duniya kaɗai ba. Mashakil da suka shafi harce, masifu da suka shafi harce na mutum, wato ba a nan duniya kaɗai ta tsaya ba, har ma can lahira. Abu na bakwai mutum ya nisanta da zama, ya nisanci mutanen da suke cike da jahilci, wato ya nisanci zama da mutanen da suke cike da jahilci, ko kuma wanda suke cike da irin halayya ba na gari ba, kamar girman kai da sauransu. Wannan duka yana daga cikin abubuwa da zai gyara zuciya. Na takwas nasu shine mutum ya sani lalle cin halal ma yana da tasiri wajen tsarkake zuciya. Wannan abubuwa da malaman nan suka ambata a nan gabaki daya abubuwa ne wanda za su kai mutum ga salahan zuciya, za su kai mutum ga samun kyakkyawan zuciya. Na daya kaga wato karanta Al-Qur'ani mai girma da tadabburin ma'anoninsa, wato ibada biyu ne suka hadu akan wannan, ladan karatun Al-Qur'ani mai girma, sannan kuma ladan wannan tadabburi da mutum yake yi. Akwai kuma abu da zai biyo baya duk mai tadabburi, lalle Allah yana tare da shi kuma zai samu ikon aiki da abun da yazo cikin wannan Al-Qur'ani mai girma. Sannan kuma yawan cin abinci, idan an yi magana a yawan akan cin abinci, mutane suna magana kamar ana hana su cin abinci ne. Abun ba wai hana mutum cin abinci ba ne. Mutum idan ya kasance mai yawan cin abinci fiye da kima, lalle jikinsa a koda yaushe zai kasance cikin kasala. Sannan kuma cin abinci mai yawa yana ƙara wato shahawowi da sauransu. Waɗannan duk abu ne wanda mutane, wanda abu ne wanda ba a hana shi ba, amma magabata na ƙwarai suna son kasancewa da hakan. Sannan yawan tashi wandare, mutumin da yake tashi wandare lalle yana da lada da dama. Wannan tashiwa da yi akwai lada a cikinta, sannan kuma ladan kasancewarsa yayi abu da yazo cikin sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama, yana da ladan tashiwa da yi, kuma yana da ladan wato aiki da sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama. Mutumin da ya kasance abu na hudu shine mutum ya kasance mai yawaita ibada a cikin dare. Yawaita ibada a cikin dare abu ne da yake dabi'a ne da yake na annabawa, kuma dabi'a ne na salihan bayin Allah. Lalle duk wanda ya kasance daga cikin su ya rabauta. A cikin Al-Qur'ani mai girma ayoyi da dama da suke umurtan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da wannan. Mutane da suke son kamala na addinin su, suna son daukaka a nan duniya, kuma suna son daukaka a can lahira, sun kasance suna masu koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. A cikin Al-Qur'ani akwai ayoyi kamar su qumil layla illa qalila nisfahu wa anqus minhu qalila aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Akwai kuma kamar su wa minal layli فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. دوكا ونن دكما إرن يد الله سبحانه وتعالى يكي يبا وباين سماسو سيوان دري ماسو يوان استغفاري أتكين دري ينا بيان سو ونن بيان إن يازو تكين القرآن سبو دباين الله suji su masu dauki irin wannan salon, saboda suji su masu kasance a cikin irin wannan halayya nasu. Wa bil ashari hum yastaghfiruna, wannan abubuwa da aka ambata anan abubuwa ne wanda lalle matuka suna da amfani kwarai da gaske, kuma duk wanda ya sa kanshi a cikin wannan abun, musamman ma a irin wannan zamani, a irin wannan lokaci na watan Ramadana, lokacin da ake da'afa ladan mutum, ake rubanya lada na mutum, ake kara kamfama wannan ladan nan, mutum idan ya tashi lalle ya rabauta, kuma lalle ya samu abun da ake bukata. Daga cikin abun da aka ambata a nan wato shuru. Shuru kuwa ya zo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khayran aw liyasmut.